This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin a wannan safiya ta yau, Lahadi. Yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan shirin domin ci gaba da kawo muku rahotanni kan zaben shugaban kasar da aka gudana a Ghana jiya. Bayan labaran duniya, za mu sake hada ku da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da tawagarsa domin jin ƙarin bayanai kan wannan zaɓe. Kafin nan, ga Murtala Faruk sanyina da halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a a wannan makon kan ƙudurin dokar tsaro na shekara-shekara, wanda ya haɗa da sama da dala biliyan 3 ga kamfanonin sadarwa na Amurka domin su ciccire kayan aiki da kamfanonin sadarwa na ƙasar China Huawei da ZTE suka kera daga cibiyoyin sadarwar tafi da gidanka na Amurka domin magance matsalolin tsaro. An fitar da daftarin dokar mai shafuka 1800 da yammacin jiya Asabar, kuma ya hada da wasu tanade-tanade da suka shafi kasar China, ciki har da bukatar yin rahoto kan kokarin da 'yan kasar ta China suke yi na kaucewa ka'idojin tsaron Amurka da kuma tantance matsayin fasahar kere-keren China din na yanzu. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta faɗa a jiya Asabar cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe mutane 6 a kudancin kasar kwanaki 10 da shirin tsagaita bude wuta tsakanin kungiyar Hezbollah da Isra'ila. Da Isra'ila da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran duk sun fuskanci zargin karya yarjejeniyar ta tsagaita bude wuta da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a Lebanon tare da haifar da ƙaurar jama'a daga bangarorin biyu. Sanarwar da ma'aikatar ta lafiya ta fitar ta ce harin da Isra'ila ta kai a garin Beit Leif ya yi sanadiyar shahadar mutane 5 tare da jikkata wasu 5. Ta kuma kara da cewa wani harin na jirgin sama mara matuki ya kashe mutum guda a Deir Siryan. Wani gagarumin yunkuri da masu tada kayar baya suka yi a fadin kasar Siriya ya kara kaimi a jiya Asabar tare da labarin cewa sun isa kofofin babban birnin kasar, kuma dakarun gwamnati sun fice daga tsakiyar birnin Homs. An tilastawa gwamnati ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa shugaba Bashar Assad ya fice daga kasar. Rasa birnin Homs wani babban koma baya ne ga Assad. Birnin na matsayin wata muhimmiyar mahada da ke tsakanin Damascus da lardunan gabar tekun Siriya na Latakia da Tartus, cibiyar da shugaban na Siriya yake da goyon baya, kuma gida ga wani sansanin sojan ruwa na Rasha. Gidan rediyon Sham FM mai goyon bayan gwamnati ya bada rahoton cewa dakarun gwamnati sun mamaye wajen birnin na uku mafi girma a Siriya ba tare da yin karin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso ta nada tsohon ministan sadarwa Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a matsayin prime ministan kasar a jiya Asabar, kamar yadda wata dokar soja ta bayyana kwana guda bayan rusa gwamnati. Ouedraogo ya yi aiki a majalisar ministocin prime minister mai barin gado Apolonia Joshim Kele de Tambela, wanda Captain Ibrahim Traore ya cire daga mukamin sa ranar Juma'a. Ba a bayyana dalilin korar Tambela ba, wanda ya jagoranci gwamnatoci uku da sojoji suka nada tun bayan da Traore ya hau karagar mulki a shekara ta 2022. Ouedraogo, wanda babban makusancin Traore ne kuma dan jarida, ya taba zama babban editor kuma director gidan talabijin na Sahel na kasar. Bayan juyin mulkin watansa tun ban shekara ta 2022, Traore ya zaɓi Ouedraogo a matsayin ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati a matsayin farar hula a cikin gwamnatin ta soji.
Tuwa gaida na sanyina da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi kasar Ghana, inda ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa. Baba, gare ka.
To, nagode alheri. Masauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da musamman akan babban zaben Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. An kammala babban zaben shekarar 2024 a hukumance inda aka rufe rumfunan zabe a fadin kasar da misalin karfe 5 na yamma a jiya. ‘Yan kasa dai sun sauke wajibi da ke kansu na zaɓar shugaban ƙasa da ‘yan majalisar dokoki, abinda ke nuna buɗe wani sabon babi a tafiyar demokaradiyya a Ghana. Abubuwa mabambanta ne suka faru a ranar zaɓen, masu kyau da marasa kyau. A ɓangaren mai kyan, rumfunan zaɓe da dama sun ba da rahoton yadda aka gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana, tare da yabawa jami'an zaɓe kan yadda suka gudanar da zaɓen. Sai dai kuma an fuskanci kalubaloli ciki har da rahotannin karancin fitowar masu kada ƙuri'a a wasu mazaɓu kamar Cape Coast ta Kudu, inda kaɗan daga cikin waɗanda suka yi rajista ne kawai suka kada ƙuri'arsu ya zuwa yammacin jiya Asabar. Hakan ya sa fitattun mutane kamar shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo da fitattun taurarin wasa irin su Jocelyn Dumas da Adam sun fito sun kada ƙuri'unsu kafin suka yi amfani da shafukansa na sada zumunta domin ba jama'a ƙwarin gwiwa su fito su kada ƙuri'a. To ko me hakan ke nufi ga jam'iyya mai mulki ko 'yan adawa? Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin wannan shirin. Wani mai sharhi akan siyasa ya ce ba hujja ba ce a ƙi yin zaɓe saboda ba a samu biyan buƙata ba daga wurin gwamnati. Kana hukumar wayar da kan jama'a akan dokokin ƙasa a ta bakin daraktan ayyukanta ta gargaɗi jama'a akan yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaɓe. Za ku ji waɗannan abubuwa duka a wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga birnin Accra akan babban zaɓen Ghana na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. To madalla, yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga birnin Kumasi, inda wakilinmu Hamza Adams ya muna nazari akan yadda aka samu ƙarancin fitowar masu kada ƙuri'a a faɗin ƙasar baki ɗaya. Kana ya haɗa mana rahoto.
Yankin Ashanti da jam'iyyar NPP mai mulki ta fi ƙarfi ita ce yanki na biyu bayan Accra wajen yawan masu kada ƙuri'a a cewar hukumar zaɓen ƙasar, inda aka sa ran mutane fiye da 3.3 million ne za su yi tururuwa zuwa rumfunar zaɓe domin kada ƙuri'arsu. Amma ko hakan bai faru ba, saboda kusan kashi fiye da 60 cikin 100 masu zaɓe ne suka isa rumfunar zaɓe suka kada ƙuri'arsu. Na zazzaga wasu rumfunar zaɓe inda na gano da idanuna tare da tabbatar da hakan daga jami'an hukumar zaɓen ƙasar da suka buƙaci da na sa kai sunayensu. Ban dai tsaya dan ba, na tuntubi masu wakiltan jam'iyyun siyasa a rumfar zaɓe na Tamale Station a mazaɓar Menshiya South da ke yankin Ashanti, inda na fara da Taufik Suleiman na jam'iyyar NPP.
Ce number expected voters 298, amma wasu sun yi tafiya, wasu kuma sun mutu ciki, yasa so far yanzu samu 162, amma ba kan da muke expect ke nan ba. Amma da yake lokaci kuma ya riga kai ba mu ya ku samu wani namba kara kai.
Ce sa ya takaice ka ce kaman voter turnout ko kuwa yawan mutanen da ya kamata ce su zo, ba ku samu haka ba?
Gaskiya dai ba mu samu ba.
Kana gani ya yi tasiri a sakamakon zaɓen?
To gaskiya dai ya yi, don saboda nan ganda mu stronghold ne.
Shi kuwa Adam Shamu na jam'iyyar NDC ya ce,
na mu NDC mu daidai ne, ba wani damuwa, mu daidai ne wurin cikin ikon Allah, ko wani turnout ya zo muna mun doke shi haka.
Sakamakon zaɓe daga yankin Ashanti na tasiri sosai wajen gano wanda zai yi nasara a zaɓen shugaban ƙasa. Akan haka ya sa na tuntubi Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa kan wannan batu.
Muna zamun kishin-kishin kaman wurin kujera biyu na NPP ya fita hannunsu ya zo hannun NDC, wai Adansasu kuwa ya fita hannunsu, sannan kuma Ofinsu North ana cewa ya fita hannunsu, kuma ma wani jita-jitan cewa kuma ma a ganga a Fano South East kuma wanda ake cewa area Puku Kurum wurin shi ma ya fita hannunsu. Na haka ya tabbata to shi mu ce for the first time in history of ya sunan shi Fourth Republic NPP sun rasa kujera masu muhimmanci ko kujera fiye da kujera biyar da suka saba rasawa a cikin zaɓen da aka yi. Yau a jasa sojoji masu kuma kamar sun lose kujeransu. Wannan kuma in ya faru to it means bai da ban mamaki ne jiran da kanshi ma NDC sun taɓa rasa kujeransu suka ba wani suka yi ban ba tukunan su kuma suka yi kwacewa. To shi wurin ya zama kusa ce ya zama swing seat kenan a yanzu.
Malam Isa Abdulsalam, na ga alamun a wannan zaɓe wasu da ake ganin ba za su iya su faɗi zaɓen ba sun faɗi, haka zalika wasu sun yi nasara. Me za ka faɗi kan wannan?
Da farko NPP sun samu seat a jira, kuma NDC sun samu seat kuma wani surare daban. That means kaman yanzu demokradiyyar mu na girma, ina ana fahimtar demokradiyyar yanzu, ana zabe ne kan matsalolin mutane da wanda bai kawo musu sauki fiye ga zabe kan sun party da sun individuals.
Ko shin mai masu zabe ke fada a yankin Ashanti game da zaben da aka aiwatar?
Mulmuni alhamdulillah zaben da muna gani lafiya an kare lafiya amma sofa wanda ya zozo muna kaman this time NDC sun samu abinda ba sa ba samu ba.
Muhammad Siraj abinda ni na gani mostly nan ganga stronghold MPP ne. To mostly nan yazo haka nan which means there is a voter apathy kenan. Mutane ne ba su to su yi vote kan da ake expect ba. To yanzu haka nan yana ya kawo wani matsala bangaren MPP. Yana yi favor NDC in a way. Amma for now nan dai ba mu yi fadi kowane magana. She dai zuwa gobe nan za mu samu actual results from EC's office. Don shi abin da nake da shi.
To sai dai mun tattara wasu bayanai da suka nuna cewa wakilin mazaban Asawasi mazaba mai mafi yawan al'umman Zango a yankin Ashanti Honorable Muntaka Mubarak na jam'iyyar NDC shike kan gaba a takarar da suka yi da Honorable Abdulmannaf Ibrahim mai wakiltar jam'iyyar MPP a zaben fitar da wakilin majalisa. Amma yayin da nake hada wannan rahoto sai hukumar zabe a wannan mazabar bata fitar da sakamakon a hukumance ba. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Mutane da dama sun alakanta hakin fitowa zabe ne saboda suna ganin 'yan siyasa ba su cika musu alkawari ba. Sai dai masana kamar su Abdul Fatah Akinyele suna ganin ba hujja bace dan kasa yake sauke nauyin da doka ta dora masa saboda rashin samun biyan bukata daga 'yan siyasa.
Allah shi jefa kuriya farko haƙƙi ne na wanda zama dan kasa. Haki ne mutum ke nuna ra'ayinsa game da yadda ake tafiyar da lamarin kasa. Amma cewa kamar mutum bai samu biyan bukata ba ta ce wannan zai zama ban kuskure. Kuma akwai mutane da dama da yake wato suke da wannan ra'ayi kuma ba wanda zai iya tsare su. Tunda yake muna cikin gari da yake demokratiya akwai freedom. Ya ce kai abin da mutum ke so yi duka amma ni ba zan goyi bayan wai saboda mutum bai samu biyan bukata ba. Ai cikin rashin samun biyan bukatar nan da ya kwanta ma mutum ma ya yi yunkurin jefa kuri'a saboda yana so a yi canji ne a yi canjin mulki ne shi a yi canji. Amma ka ce ba ka jefa kuri'a to wanda su za su jefa kuri'a ka ki taso. Ma a ci gaba da gwamnati da ke kai kuma a yi sakewa. Isa bai da fa'ida mutum sai kamar zai jefa kuri'a bai da fa'ida.
Yawa, to bari mu duba ka saurari irin yadda aka gudanar da yakin neman zabe wato campaign da aka yi gangamin da aka yi na yakin neman zabe. Ya kake ganin mutane suka amsa irin manufofi da su 'yan takara suka fito da su a lokacin da suke yakin neman zabe?
To, wurin yakin neman zabe dai kuma yadda kuka sani abu ne da yake ya kasance irin surutayyar da aka daɗe ake na promises kuma gane ba an yi kaza an yi kaza. To amma an ka duba jam'iyyu guda biyu da ke gabanin NDC da NPP duka kusan idan in ce kamar abu ɗaya ne. Almuhimmu abinda ni da na so da gan wannan lokaci shi ne irin alkawalin da suke nan duka wani hanya ne za su bi su biya ma al'umman Ghana wadannan bukatun nan duka. Inda kawai nake ganin akwai cikas cikin wato yakin neman zaben nan kenan don mun dade an zo a yi alkawali a yi kaza a yi kaza. Amma ta wani hanya ne da samu kudade da za a biya wadda bukatu da duka su da yawa ba ku ce wannan. Wannan ne kawai na gan kamar har yanzu ba mu kai inda ya kamata mu kai cikin fatan biyan yan neman a jefa musu kuriyar nan mu tambaya mu tambaye su. Don da dadewa kullum ka ji an ce muna ran deficit budget wato tattalin azumin kasan nan bai isan kasan nan cikin biyan bukatun da ake nema. abin da ke kai kasashe kamar Ghana da Nigeria sun suka shi aje IMF ko aje neman bashi. To wannan karo na ji gaskiya ba yi adalci kungiyoyi guda biyu da ke gaban duka ba su yi man al'umman Ghana adalci ta wannan bagare.
Abdul Fatah Akinyele kenan mai sharhi akan harkokin siyasa a birnin Accra. Kada a manta sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a tabakin daraktan ayyukanta Dr. Imrana Muhammad ta gargadi 'yan ƙasa game da yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaben ga kuma yadda ya yi jawabin nasa.
Zancen ne kamar yau ne ranar zabe, an yi kashedi ga al'umma kan in ka ta yi rufan zabe, abubuwan da aka shirya da dokan da aka je na zabe, mu saya kai mu yi zabenmu. Sabani ya zo tsakanin ka ni da watakila official mai zabe ko jami'an zabe, kowane rufan zabe akwai wayanda ke saya ma kungiyan siyasa. In ka te kai kana goya ma wani kungiyan siyasa bayan ne wani matsalan da ya faru, kar ka saya kai wani cece mu ce kai ya sunan shi zantinka au dan sandan da ke wurin au yan hukuma masu duban zaben au kuwa kai dan wankan da ke wurin as party agent wanda ke saya ma party ka kai mai kara. Muka yaka nan mun yi aikin da shirye-shiryen da aka abubuwan da aka shirya ga wurin zabe kenan. Bayan mun gefa kuriyarmu, doka ya ce kamar ka gefa kuriyarka ka kai ka yi sa gida karfe 5 za a kulle gefa kuriya. In lokaci ya kai in kana son ka zo ka ga kidayan da za a yi ne kai ka komo ka zo ka duba kan da ake kidaya. In an dace kamar wanda kake goya mun baya bai yi nasara ba she mu rungumi kaddara. Don kasashe da yawa da aka ce kamar an fito da sakamakon zabe, wasu suka ce bai musu ba, suka tada zamne tsaye ya koma da kasashen ne baya. Amma in aka fito da sakamako kaga bai yi maka ba, akwai kotu, akwai yan sanda, akwai hukuma mai zaben, muna da anya mu kai musu kara. Ya so hanyoyin da matattakayan da ya ci abi abin da muka ga kamar watakila ya ci muna tuwa a kwarya za a yi a daidaita su. Amma muka yi wulgi da wayannan shirye-shirye muka kawo ta da zane saye kasan mu za mu koma da shi baya, mu kuma za mu koma baya.
Amma akwai 'yan siyasa da suke shakku kai magana kotu suna cewa ba sa samu adalci da ya kamata. Har yau dai za ka kana kan akai kotu ko kuma dai akwai wata hanyar da jam'iyya ko wani da ya tsaya takara zai iya amfani da ita bayan kotu?
To, mu dai abinda dokan kasa ya shirya kenan. Bayan kotu na farko shine hukumar zabe suke da fito, su za su fito da sakamako. Na biyu shine abinda dokan kasa ya shirya ne, in baka amince da sakamakon hukumar zaben ba ka je kotu kan da dokan kasa ya shirya kenan. Bayan shi ba wani hanya kuma da zaka bi. Hanyar da kace zaka bin ne watakila zai kawo masala a kasanga wanda mu duka ba zai taimaka muna ba. Sannan kuma na biyu kungiyoyin siyasa mun san su da yawanci furuci ne cikin zafin kamfe da abubuwa, amma kan da muka san su da muka san shugabannin su, mu dai bamu zaton kaman sun ya su yi wulki da dokan kasa su yi wani abu daban ba. Saboda shi mun karfafa abinda sunnan suka sani ya ci su yi ne shine su yi aiki da dokan kasa, su yi aiki da hukumar zabe a dace kaman kasan nan namu na Ghana da aka samu da zama da kwanciyar hankali da zamantakewa da ke tsakanin al'umman kasa. Mun yi mu cece shi, mun yi mu rika shi ya zamanu sosai.
Dr. Imrana Muhammad kenan daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a ta kasa. To ko menene matakin da 'yan sanda suke dauka a daidai wannan lokaci da ake dakon sakamakon zabe? Tambaya kenan da wakiliyarmu Hawawa Abdulkarim ta yi wa ACP Imamu Hussein Abdulrahim Hussein, limamin 'yan sandan Ghana, wanda ya bayani kamar haka.
Kamar da kika gabatar nan, alhamdulillah muna da zaman lafiya, irin wannan tashi-tashi hankali babu shi. To amma ila yau aikinmu ne duk inda muke da wata information cewa fitina na iya tasowa, na iya barkewa, babu shakka za ki samu 'yan sanda wurin. Yasa ba kawai ne gaba da cewa a'a an tashi an je ana gadin masallaci ko ko coci ko ko, a'a wannan babu shi. Kamar yadda kika sani, muna da inda muke ce masa flashpoint. Wannan shirin da ake mata daban ne, amma ina tabbatar miki da cewa duk inda zai yi fitina ta taso ko ko inda ke bukatan tsaro ko ko wanda ke bukatan tsaro, duk ayi an tabbatar.
Mafi yawancin jama'a rikici idan zai taso, ina gani yafi farawa kan matasa. Me zaka ga ya kan matasa?
Babu shakka matasa kamar yadda muka sani, idan suna son wani abu ko suka sa wani a gaba, su ba su ganin komi kuma ba su jin komi sai wannan abin, domin jini na zafi a jikinsu da sauransu. Wani bi kuma ba a aunawa yadda ya kamata. Akan haka nake son ja hankalin matasa cewa na'am, kowanne daga cikinku yana yanci ya nuna inda yake so, ya yi farin ciki da sauransu. Duk wannan haƙƙinsa ne, kasancewa dukkansu ɗan gari ne, wannan suna da wannan haƙƙi. Amma sai mu lura inda haƙƙinka ke kwantawa, nan wani haƙƙin wani ke sumawa. Mu yi zabe lami labiya. Idan ka tafi ka je ka yi zabe, na farko akwai wanda suka kasance wajibin zaben nasu ne, su ne wanda muke fice musu easy, muke shi musu easy
hukumar
zabe kenan. Ta biyu akwai kuma wato ɗan security, su ne ɗan sanda da sauran sassa na masu lura da tsaro. Ta uku kuma akwai ɗan jarida kamar ku haka, kuma kuna nan kuna rubutawa, kuna bada reportin nan, sa'an nan kuma ilayya kuna dukan bidiyo, ina isa dukan mutane na gani. Bayan haka su empathy da kansu suna da nasu wa'anda suke ɗaya musu
agency,
wanda za su iya jakadan kowane empathy, suna tsaye suna lura da yadda lamari yake tafiya, dukansu suna rubutawa. Bayan haka kuma muna da wa'anda muke ce musu observers, suna yawuce-yawuce, suna lura, suna mai da hankali ga yadda lamari ke tafiya, ke gudanar da lamari. Ina ji wa'annan kawai sun isa su tabbatar maka da cewa ai abin yadda ya kamata. Kenan idan an yi zabe ko ko idan ka tafi ka yi zabe, ka fitar da wanda kake so, abinda ake bukata idan baka da wata wajibi wannan rana, kuma gida ka je ka huta.
Idan aka samu mutum da laifin daukan akwatin zabe, wani hukunci ake yanka?
Wannan babban laifi ne, babban laifi ne gaba daya, kai sai za a riƙe ka. Sai sa ina kiran samari kawani ya yadda a yi amfani da shi wurin ɗauka akwatin zabe, wata guji-guji, wata sace-sace, wata fitina. Ina ji shekarun jiya nan akwai wani samari da ke yawan manyan maganganu a social media, ga shi ya yi manyan maganganu, a ƙarshe kawai an kama shi, an gurfanar da shi a kotu, yanzu haka an ba shi shekaru ɗaya a goma. Ina ji duk wanda ya yi abin nan irin wannan fitina, sauki ne ana samun sa ko'ina. Ai kan social media yayi magana, ba social media wasu ke control ko ba haka ba, ko a ɗakin sa kawai yake zaune yake, ai na kura ne da sauransu, akwai inda take tafiya, akwai inda take shiga, kuma fonka da kake rike shin wasu ne service provider suke baka ko ba haka ba? Duk information ga tana nan.
ACP Imamu Hussein Abdulrahim Hussein kenan, limamin 'yan sandan Ghana. To kafin zaben na jiya, abokiyar aiki na Hawwa Sharif ta tattauna da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna Ghana wanda suke karatunsa a nan Ghana, akan yadda suke kallon wannan zaben da aka gudanar a jiya. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta fara.
Bari mu fara da kai Muhammad. Na san duk da shi ke dai kana matsayin ɗalibi kuma ɗan wata ƙasa da ke wannan ƙasa ta Ghana, amma ka fita kana da abokai kuma kana ganin irin abubuwan da ke kai waye ya komo, kuma a matsayin kama na ɗalibi kai ma a fannin jarida, illa ba za ka rasa yin taka jarida ba. Ya wani hali kake ganin al'ummar Ghana suna ciki a halin yanzu da ake gab da zuwa rumfunan zaɓe a Ghana?
To dangane da zamantakewar rayuwa garin Ghana, yadda kuɗin garin yake hawa yana sabka mutane, kuma kasuwa kayan abinci da wani harka business duka yana ɗan ƙara hauhawa, mutane na kuka da irin mulkin da gwamnatin da za ta sabuka take. So ana kishin cewa wannan sabon zabe da za a yi za a kawo canji, musamman tsohon shugaban ƙasa da ya yi mulki a lokacin 2016 zuwa 2012 zuwa 16, John Dramani Mahama ake ce mishi na National Democratic Congress.
Na'am.
So, shi ne ke gabata cewa yana son ya kawo canji dangane da economy kin garin da kuma halin rayuwa da mutanen suke ciki. So yana da kaman policy kin da ya kawo na 24-hour economy.
Na'am.
Da za ta yi aiki kan lokacin aiki musamman wanda ke ƙarshen kamfanin nuka. Za a ƙayyade awa 8 na aiki rana bakwai zuwa bakwai sa kenan ga sati.
Na'am.
Da kuma harkar noma da wannan sauran sha'anin rayuwa duka zai kawo canji a cikin dangane da su. Sai dai kuma wanga vice president kin da ke yanzu shi kuma Dr. Muhammadu Bawumia ake ce mishi.
Na'am.
Shi ne candidate na MPP, National Patriotic Party, na shugaban ƙasar da ke yanzu haka a garin da zai huta.
Na'am.
Ya kai mu gobe. Shi kuma ya kawo policy na shi sosai na digitalization, cewa da za a canza komi zuwa harkar lantarki da kuma harkar electronics. So mutane dai gusto aminta ba, mutane na kawowa cewa musamman dai shi wanga shugaban ƙasan da zai huta yana jan kunnen mutane cewa da a zaɓi John Mahama ga yadda yake faji. Ekaren jiya ya zamna tare da mutane. Ya yi taro na jan ku hankalin mutane kan kwanciya hankali a lokacin zaɓe da kuma irin abubuwan da ke wakana.
Haka, masha Allah, to bari in bari ka numfasa in koma ga Jamila. Malama Jamila, ga ki a ƙasar Ghana, a matsayinki na 'yar ƙasar Nijar mazauniyar Ghana, duk da ba zaɓe za ki ba, amma kina da hulɗa da al'ummar wannan ƙasa kuma kina ganin mai ke zuwa yi komo a wannan lokaci da ake shirin kada ƙuri'a. Ya kike ganin irin damarar da mata suka daura na fita wannan zabe? Kina ganin lalle mata sun shirya fita su kada ƙuri'a a Ghana?
To gaskiya haka ne. Tunda muka zo, gaskiya mun lura mata suna fita sosai, suna yawo, suna campaign a kasuwa, a gida, a titi, ko ina muna haduwa da mata sosai suna campaign tare da maza, tare da su ake damawa, har da 'yan kasuwa da masu saide-saiden kayan duka suna bakin kokarinsu. Da kuma lokacin da za mu fita, za mu ganin su suna gwagwarmaya sosai akan cewa lalle mata ya kamata su fito su yi zaɓe, ka su tsaya a gida, ko mu kankanta matsayinka bai kamata a ce ka zamna gida a yi ba kai ba, inda ɗan ƙasa kake ya kamata lalle ka fito ka yi zaɓe.
Hawa Sharif kenan a tattaunawarta da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasar Ghana. Har yau dai ana dakon sakamakon zaɓe wanda ake ganin kafin ƙarshen wannan yau ko kuma zuwa gobe za a samu cikakken sakamako na shugaban ƙasa. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar, sai kuma can da la'asariya idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin, Baba Yaku Makiri ne daga nan birnin Accra, nake muku fatan alkhairi, a huta lafiya, wassalam. Amma bari na sake miƙa ku ga Grace Alheri Abdu.
Zuwa gaida Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, za ku iya ci gaba da samun ƙarin bayanai da rahotanni da ɗimiɗiminsu kan wannan zaɓe daga shafukanmu na intanet, wato VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com, sai kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da X, inda za ku iya samun ƙarin bayanai dangane da zaɓen da kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da ƙarfe 4 agogon Najeriya, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka haɗa da Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto labarai alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.